أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا ƙara godiya ga Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu, ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon sake haduwa tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. A yau muna cikin darasi na 29, inda wannan darasi din muna son mu kawo dalilai, kusan za mu iya ce yana daga cikin darussa masu tarin muhimmanci. Saboda shi wannan darasi din za mu zo da dalilai, ko kuma mu ce a takaice dalilai din za mu ishara, amma za mu zaɓi dalili wanda ya fi muhimmanci kuma ya fi ba da fa’ida ga dukkan al’umma. Muna dalilai masu yawa, wanda da wa’annan dalilan ake ƙoƙarin bayanin shin akwai Allah subhanahu wa ta’ala makaɗaicin sarki ko kuma babu. Wannan shi ne babban darasinmu na yau. Ko da yake za mu zo da babban shinhiɗa, tana yiwuwa babban bayani zai zo a darasi na gaba. Saboda haka kenan, yanzu da farko za mu yi bayani ne kan muhimmancin neman sanin Allah. Mu sani cewa kamar yadda al’ummomi wanda suka wuce an same su suna da alaƙa da Allah makaɗaicin sarki, ko da za mu iya ce suna da alaƙa ne da Allah ko da ba su kaɗaita shi ba. Sakamakon haka yasa aka samu bambanci na ra’ayoyi daban-daban da tunani daban-daban, kuma mun yi bayani kan shi, wanda ya kamata a ce mutum ya yi hangi kan abubuwan da mutane suka yi bayani, saboda ya samu tantancewa da bambancewa tsakanin tunani na masu tunani da kuma bayani na Alƙur'ani, tsarkaken littafi na Musulunci. Mutum zai iya cewa shin yanzu a yi bayanin akwai Allah ma yana buƙatar dalili? Sai mu ce na'am, yana buƙatar dalili. In kai ɗan uwa, alhamdulillah, ka gamsu akwai Allah kuma shi kaɗai ne, falillahi alhamd. Amma akwai wasu mutane wanda su waɗannan mutanen suna da imani akwai Allah cikin zuciyarsu, amma suna da matsala saboda wasu shubuhohi ko tambayoyi da suke zo musu, ko rashin ganewa ta al’amari na Allah subhanahu wa ta’ala, imtihani da Allah yake musu, ko imtihani da zuwan shaiɗan ya zo na ruɗa su. Kamar yadda aka samu, tarihi ya sha nuna cewa akwai wanda a cikin annabawa ma akwai kuma hamma wanda ba cikin annabawa ba, wanda sun zanki tambaya game da Allah. Akwai wani misali wanda Annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa alihi alaihi wassalam yana kawo misali don ya ƙara ebe ma waɗanda suke da shubha ko kuma wani ɗan ƙaramin tunani wanda yake ruɗa su game da Allah, inda yake cewa wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Annabi Ibrahim yake cewa ya Ubangiji, ina so ka nuna mani yadda kake rayar da matacci idan ya mutu. Allah ya ce, ya kai Nabi Ibrahim ba kai imani ba ne? Ya ce, a'a, don kawai zuciyata ta samu nutsuwa ne. Saboda haka mu malam muna kawo dalilai ne don zukatan waɗanda suke da ruɗuwa ko da gajera ce, wannan ruɗuwar ta hita, ta wanku, ta tsarkaku, su daina shakku game da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka a nan wurin dalilai kamar da muka ce suna da dama. Na farko zan fara kawo misalin dalili na falasifa. Akwai waɗanda ake cewa falasifa na addini, amman su suna ƙoƙarin bayanin akwai Allah, saboda akwai falasifa wanda ba na addini ba, su suna ƙoƙarin manunan mutane babu Allah. Ba wanda muke magana ba, muna magana kan falasifa wanda su masu tunani ne mai zurhi, kuma suna da alaƙa da addini. Ta wannan hanye su ma suna ƙoƙarin bayani, amma ta hankali, akwai Allah ko babu Allah. In falasifa suna cewa cikin dalilinsu cewa duniya halitta ce. Duniya halitta ce. Ya suke bayanin wannan dalilin nasu na duniya halitta ce? Suke cewa, kai mai hankali, ka aje hankalinka, ka saurara ka ji. Suna cewa, duniya ko dai ita ta yi kanta na ɗaya kenan, ko kuma akwai wanda yi ta na biyu kenan. Kowa ya sani, duniya ba yiwuwa ta zama kishi na ɗaya, ma'ana a ce wai ita ta yi kanta. To mu dawo na biyu. Duniya akwai wanda yi ta, ko kuma ma tana yawan mutum ya ce, a'a, yana da shakku kan na farko ɗin, ya za ka wuce malam ka komo na biyu? A'a, ni ina da shakkun cewa tana ya duniya a ta yi kanta. Sai in ce, ɗan uwana, tambaya, shin kai kanka ko kaza ita yi kanta, ko duk halittun da muka gani suke yin kansu? Na sani za ka bani amsa cewa akwai ta ƙudurar da suka hito. Kaza ba ita yi kanta ba, haka nan duk halittun da muke gani ba su suke yin kansu ba. Har ma bahaushe yana cewa idan ya ga mutum mai kyawo, mace mai kyawo, zai ce kamar ita ta yi kanta. Kenan mun tabbata kenan, mutum ba shi ke yin kanshi ba, halitta ta nan doron ƙasa ta ishe mu. Misali, da duk mu halittar da muke rayuwa bisa kan doron ƙasa muke yin kawunanmu da kanmu, sai mu ce duniya gaba ɗayanta ita ta yi kanta. Alhali mun sani cewa ba mu muka yi kanmu ba. Duk halittar da muke gani ba ita ta yi kanta ba, akwai abin da yi ta. Sau'in halitta ce wadda muke gani mai linhwashi ko marar linhwashi, irin gidaje, katangu. Yanzu in ka katanga, malam kana iya cewa wannan katanga ita ta yi kanta? Kana da yaƙini 100% cewa wannan katangar akwai wanda ya zo ya gina ta? To haka nan komai na duniya. Kenan a yanzu za ka yarda tare da ni cewa kishi ne harko da muka ce duniya ko ita ta yi kanta, kenan dai mun tabbata ba ita ta yi kanta ba, ko kuma wani ya yi ta. To mu zo ga na biyu, ko wani ya yi ta. Kenan mu zo ga na biyu, kamar da muka ce akwai wanda ya yi ta. To wanda ya yi ta nan ya kamata mu sani cewa shi yana iya yin wani abu, yana da wannan ƙudurai, sannan kuma yana da ƙudurar cewa babu wanda shi ya yi shi. Haka ya kamata ya zamanto. Dan in ya zamanto shi ma akwai wanda ya yi shi, kamar yadda masu tahiya kan tasalsul, jere bisa jere, wanda suke cewa ai duk abin da magani akwai wani wanda yi shi, shi ma wanga wanda muke cewa shi yi wannan shi ma akwai wani wanda yi shi, haka za mu yi ta tahiya ba mu kaiwa ga natija da sakamako wanda zai ba mu cewa akwai wanda ya kowa. Saboda haka hankali yana nuna cewa dole mu kai ga wanda shi ya komi, kuma shi bai bukata ga kowa, sai dai shi mutane su bukata zuwa gare shi, ko halittu gaba daya su yi bukata zuwa gare shi. Wannan shi ne ake ce ma Allah. Kun ga yadda suke tabbatar da cewa akwai mahalici na wannan duniya din. To sai mu zo ga malaman zance. Malaman zance su ma na musulunci, kamar yadda muka bayani kan malaman zance, har wajen kishi nawa ne? Kishi uku ne. Mun ce akwai Mu'tazila, akwai Asha'ira, akwai Imamiyya. To su malaman zance na musulunci su kuma sun tahi akan wani dalili wanda suke cewa duniya abin faruwa ce, faruwar duniya. Su ko ya suke bayanin faruwar duniya, wai in ka koma baya, kai ta koma baya, ka san cewa da duniya ba ta da adadin mutane da halittu kamar irin yanzu. Kai da can gaba daya babu ma ita, kana iya gane haka nan ta hanyar abinda muke gani, cewa duniya abin faruwa ce, kuma dukkan abinda yake da farko to akwai wanda ya yi shi tunda da can babu shi, farar da shi akai, to wanda ya fara wannan abin shine mahalicin wannan, shine ake ce ma Allah. Shi ma hankali ke nuna haka nan. Sai mu zo kuma kan wani babban dalili shi ma na hankali, wanda shi yana mun bayanin tsari da yake gani na rayuwa. Shi ma da hankali mutum yana ganin cewa wannan duniya ciki take da tsari, tsari kuma mai kyau. Dauko tun daga sama, cikin saman nan akwai rana, akwai wata, akwai tarmamu, kowane kuma da aikin shi. Kamar yadda Allah yana wata ishara cikin suratul Yunus, yana sai ga mu aikin rana da wata, yake cewa huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an. Kuci huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. Sai yake cewa qaddarahu manazila, saboda ni lita'lamu adada sinina wal hisab. Allah shi ne wanda ya sanya rana mai haske, shi ma wata ɗin mai haske, yake cewa ya kowane ya sanya ci da tsarin shi da tahiyyar shi, don saboda mi don mu gane lissahi na yini, rana, kwanuka, sati, wata, shekaru, ta hanyar wannan watannin da kuma rana. Kowane da aikin shi, saman nan ta zubo da ruwa, ƙasa ta sha ruwa, ta fidda ƴaƴa itace, mutane su yi amfani da su, a cikin ruwa ga kifaye nan suna rayuwarsu, nau'i nau'i na halitta cikin ruwa, haka nan kamar da ke da kwai nau'i nau'i na halitta a doron ƙasa, kowane da tsarin shi. To wannan tsarin in ka kalle shi na duniya, yana baka cewa wannan tsarin akwai wanda ya yi shi, wanda ya yi shi ɗin kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tsaya akan bayani wannan dalili na uku, sai dalili su ma guda uku wanda za mu zo da su nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.